نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معك يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gullaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Lahadi, yau muna 5 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 2 miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, da muna cikin tafsirin suratul Nur, da mun fara tafsirin ayatu hadisatul if, ayoyin da suke magana akan gangiyar ƙarya da aka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina ja'u bil ifki 'usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli mar'in minhum maktasaba min al ithm والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Allah ce lalle waɗanda suka zo da kakkiyar ƙarya, usbatun minkum, wata jama'a ce daga cikin ku, la tahsabuhu sharran lakum, kada ku yi tsammanin sa sharri ne gare ku, bal huwa khairun lakum, alkhairi ne gare ku. Li kulli imrin minhum ma iktasaba min al-ithm, kowane mutum daga cikin su yana da sakamakon abin da ya aikata na zalimi. والذي تولى كبره منهم وانتكما يجب انشي قبعنا فزا وان الله مالي لكش كنسو له عذاب عظيم انا دا عذابا في كلمة منا تكيب بيانا سبب سوكر وانا نم آيوه كما ريدنا نائشة رضي الله تعالى عنها ترويته وما كما ريدنا حسن جيوا شيء القرآن يا سوكا bisa wasu munasabat, wasu dalilai da suka sa Allah subhanahu wataala kan saukar da wasu ayoyi domin bayanin hukuncin abin da ya faru, kamar yadda muka gani a ayoyin da suka gabata, ayoyin da ani mun ji hadisin da hadisin Abdullahi dan Abbas da Sahal ibn Sa'ad, wanda suka yi mana bayanin sababin da ta sa da ya sa Allah subhanahu wataala ya saukar da hukuncin bayani. Sannan muka shigo wannan kissa tana da Aisha radiyallahu ta'ala anha, da mummunan abin da ya faru gare ta, wanda munafukai bisa jagorancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka ɗauki ragamar yaɗawa na gangiyar ƙarya da suka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha da ƙazafin da suka yi mata tare da sahabi Safwan ibn Mu'attal. To, kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ba da labarin abin da ya faru tun daga farkon sa har ƙarshe, kuma shine muke karantawa domin ya zanto ayoyin da zamu shiga ma'anar su za ta fito fili yayin da ka ji dalilin saukar waɗannan ayoyi. Wannan shine hikimar mutum ya ji menene sababin saukar aya, domin wannan shi zai bayyana masa, ya fito masa da ma'anar ayar ƙarara, ya gane kuma abinda take ɗauke da shi na hikimomi da hukunce-hukunce. Mun zaɓi mu ambaci wannan ƙissa kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda ita ce sahibatul ƙissa, ita ce abin ya faru gare ta, ta ba da labari daga farkon abin har zuwa ƙarshensa,
mun zabu mu yi haka saboda da haka ne hikimomin da suke cikin ayar za su bayyana. Idan baka ji labarin daga farkon sa har ƙarshen sa ba, to ba za ka iya tafsirin ayoyin yadda ya kamata ba. Shi yasa ina mamakin yadda dan kalakatu zai iya tafsirin waɗannan ayoyi, tunda shi bai yarda da dukkan wani bayani da sahabbai ko da dukkan wani bayani da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi ba. Saboda haka kaga ita wannan ayar in ya zo ban san ya zai fassara ta ba, saboda ita dai wannan kissar banda wannan surar suratul nur a daidai wannan gurin ba ta kuma maimaituwa ba a wani wuri. Bare ka ce a wani gurin za a yi maka bayanin yadda wannan abin ya faru. Allah dai ya ce lalle waɗanda suka zo da kagaggiyar ƙarya wata su jama'a ne daga cikin ku. Suwa ne ne waɗanda suka zo da kagaggiyar ƙaryar nan? Dan kalakato ba zai samu wannan bayanin a cikin Alkur'ani ba. Wace ƙarya ce suka kago? Ba zai iya samun bayanin wannan a cikin Alkur'anin ba. Sannan wa aka yi wa ƙaryar? Shi ma ba zai samu bayanin a cikin Alkur'ani ba. Sannan allazi tawalla kibarahu minhum, da Allah ya faɗa, shi ma ba zai iya samun wane ne ya zubinci kwaza wannan labarin, shi ma ba zai samu bayanin sa a cikin Alkur'ani ba. Don haka ba zai samu wato kyakkyawar fassara ta wannan ayar ba, sai dai ya shigar da san zuciyarsa kawai sai dai ya ta dirkaniyarsa a cikin ayoyin, yana ta faɗar abin da ransa yake so. To alhamdulillah, mun gode wa Allah da ni'imar musulunci da ni'imar sunna da Allah subhanahu wataala ya dora mu akanta, wanda komai ya zanto a gare mu fili a fili qarara, kamar yadda Adam ya ce taraktukum ala mahajjatin bayda layliha ka nahariha, na bar ku akan hanyar da take fara kal daranta kamar rana yake. Saboda haka babu wani abu a cikin kwana ko a boye da yake boye musulunci bai bayanin sa ba. A jiya mun tsaya a inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hau minbari ya kira sahabbansa cewa wane ne zai masa hanzari game da mutumin da ya cutar da shi akan iyalansa, wanda cutarsa har ta kai kan iyalansa, yana nufin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Nabi ya ce man ya'zuruni fi rajulin balaga azahu fi ahli, waye zai yanke zai wato yi min hanzari akan mutumin da cutarwarsa ta kai hakkan iyalaina, yana nufin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Yake Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantsuwa ce na rantse da Allah babu wani abu da na sani game da iyalaina sai alkhairi, ba wani abin da na gani ko na sani game da iyalaina sai alkhairi. Kuma ya ba da kyakkyawar shaida akan Safwan ibn al-Mu'attal, wanda suke zargi da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, yace sun kawo sunan wani mutum, zakaru rajulan ma alimtu alayhi illa khairan wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ba'i, sun kawo maganar wani mutum wanda ni ya sani na da shi ban san wani abu tare da shi ba sai alkhairi. Wannan ba karamar shaida ce wannan bawan Allah ya samu ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace bai san wani abu tare da kai ba sai alkhairi, babu shakka wannan ba karamar shaida bace da mutum zai alfahari da ita a rayuwarsa. Yace kuma bai taba shiga gidana ba sai tare da ni, saboda haka ba wani ne da yake sadaduwa ya shiga gidana ba ba tare da ni ba. To a lokacin ne Sa'ad ibn Mu'adh, wanda shine shugaban kabilar Al-Aws, wanda muka ce kabilu ne guda biyu manya-manya cikin kabilun Larabawa na Madina, Al-Aws da Al-Khazraj, wannan kabilu kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance ba sa ga miciji da juna, fadace-fadace ne da yaƙe-yaƙe a tsakaninsu, kuma Yahudawa da suke Madina a lokacin su ne suke ƙara rura wutar yakin a tsakaninsu, da sun ga wutar za ta lafa shikenan sai su ƙara rura ta ba don komai ba, saboda su mamaye tattalin arzikin garin Madina da zama da suna sayar ma da waɗannan mutane, waɗannan Larabawan makamai suna faɗa a junansu, su kuma suna kwashe arzikin da zanto suke da shugabanci. To zuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, Allah ya haɗa kansu da shi, wallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم الله يهدى زكان زكاة تنسو سكا زمو يوم وانجونا واندداء سنكا سنتيباسا قامتش جيدة جونا تسي سعد بن معاذ واندشين الشوغبان كبير الأوسي يميك إزعيه يتي يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك يا رسول الله نيزم مكهنزلي قمدشي إذن دقا تكيم ينقوان مني واتو إن دقا تكيم كبيلا مني واتو دقا تكيم كبيلا أوس يكي شيوا نمو تمن يكي توتن دكي تزامو في اللي مسكنسا إذن قوا دقا تكيم ينقوان مني خزرج to kawai ka ba mu umarni kaga aiki da cikawa to ran take sai kabilanci sai ya motsawa Sa'd ibn Ubada wanda shine shugaban kabilar Khazraj shi wannan mutum Abdullah ibn Ubay ibn Salul daga kabilar Khazraj yake jin cewa Sa'd ibn Mu'adh ya ce idan daga cikin ƴan uwanmu ne Khazraj ka ba mu umarni kaga aiki da cikawa sai wannan ya motsa wato wutar kabilanci da take cikin Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Ubada sai ya miƙe tsaye Aisha tace wa kana rajulan salihan walakin ishtahalathu alhabiyya tace shi Sa'd ibn Ubada din da mutumin kirki ne dan kada wani ya ji wannan ya dauka ko ba mutumin kirki bane mutum ne na kirki rajul ne salih amma kishin kabilar sa ne ya tuko shi ya zaburo da shi har ya faɗi abin da bai dace ba sai ya ce wa Sa'd ibn Mu'adh kadhabta la'amrullah la taqtuluhu wa lan taqdira ala qatlihi yace na rantsi da Allah ƙarya kake ba za ka iya kashe shi ba kuma ba za ka samu damar kashe shi ba yana nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai baka wannan damar ba har ka je ka kashe shi yana fadar haka sai Usayr ibn Hudayr shi ma ɗaya daga cikin dattawan kabilar Aus kuma ƴaƴan baffanni suke da Sa'd ibn Mu'adh wato wancan mai magana na farko sai ya miƙe tsaye sai ya ce wa Sa'd ibn Ubada kadhabta la'amrullahi la naqtulannahu fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin yace na rantsi da Allah wallahi sai mun kashe shi ƙarya kake yi sai mun kashe shi kuma kai munafiki ne kana kare munafikai wannan duka tasiri ne na mummunan labari ko kuma mummunan abin nan kuduri da munafikai suka kulla wato kullalliyar munafikai ce anan take tasiri gashi tana neman haddasa fitina a tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suna neman su dawo musu da abin da suka manta da shi na rigimar kabilanci wanda zai nuna maka hadarin munafikai a cikin al'ummar musulmi saboda haka yace da shi ƙarya kake yi wallahi sai mun kashe shi ya kuma ce da shi munafiki yana nufin aikinsa irin aikin munafikai ne domin yana kare munafikai wato yana kare Abdullah ibn Ubay ibn Salul shi kuwa abin da sa Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Ubada ya faɗi abin da ya faɗa ba wai dan ya kare Abdullah ibn Ubay ibn Salul ya faɗi haka ba a'a shi yana ganin kaskanci ne a ce ga wani daga cikin kabilar su yayi laifi amma wata kabilar ce za ta zo ta hukunta shi su suna zaune meye amfanin su suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zanto abokan habayyar su ne za su zo su yanke hukunci akan wani ɗaya daga cikin su wanda ne tunzura shi yake ganin bai isa ba har ya taba wani daga cikin su amma ba wai dan yana kare munafiki ba ko yana kare munafikai ba kuma shi ba munafiki bane sai dai idan mutum yayi fushi babu abin da ba zai iya faɗa ba wanda yake nuna maka cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mutane ne su ma ba masumai ba mutane ne ba masumai ba suna yin daidai suna yin kuskure saboda haka duk wani abin da ya faru wani abu ne daga shaydan kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce shaydan yana tunzura tsakaninku inda shaytana yanzaku bainakum shaydan yana tunzura tsakaninku saboda haka yana kokarin ya ga ya tayar da husuma da rigingimu a tsakaninku wannan shine abin da yayi. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yaga suna neman wato duka waɗannan kungiyoyi guda biyu ko kuma kabilu guda biyu kowa ya zaburo suna neman su kauri da fada yaki yarin cabe a tsakanin su. Annabi yana tsaye akan minbari sai ya dinga kwantar musu da hankali yana cewa su yi shiru har ya samu dai kowa ya koma wajensa ya zauna aka yi shiru. To wannan ta zo ta wuce. Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dawo da ta ci gaba da ba da labarin abinda take ciki. Ta ce to a ranar ta kwana tana kuka ido abinnan hawaye bai yanke daga idanta ba kuma bata yi tozali da bacci ba. Ta ce wa bakaitu yaumi zaka la yalqauli dam'un wala aktahilu bi nawmin. Hawayena bai tsagaita ba sannan idanuna bai yi tozali da bacci ba saboda damuwa. Sannan ta ce kashe gari ma haka daren gaba daya ban yi bacci ba kuma ban daina kuka ba idanuna basu daina zubar da hawaye ba. Ta ce to ina zaune wato ina ta kuka iyayena su ma suka zo suka zauna gabana har ma suka ji tsoron cewa wannan kukan da nake yi kai ya zanto sanadiyar halakata wato kada ta rasa ranta ko zuciyarta ta buga a sanadiyar wannan bacin ran da take ciki gashi kwana biyu ko bacci bata yi ba banda kuka babu abinda take fabar yi. To suna nan suna zaune sun sa ta a gaba. Ta ce sai wata mata daga cikin matan Madina ita ma ta zo ta yi sallama ta nemi a ba ta damar shigowa aka ba ta dama ta shigo ta zo ta zauna ita ma ta fashe da kuka ta riƙa tayyana na Aisha kukan da take yi. To suna nan zaune ga Sayyidina Abubakar ga kuma mahaifiyar na Aisha Ummu Ruman ga kuma wannan mata ga kuma ita kanta na Aisha suna zazzaune. Aisha radiyallahu anha tana kuka ita wannan mata tana taya ta kuka ga kuma iyayenta guda biyu su ma suna zaune duk abin duniya ya dame su suna cikin haka. Sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo yayi sallama ya shigo ya zauna. Tace tunda wannan abu ya faru tsawon wata guda Annabi sallallahu alaihi wasallama bai zauna inda nake ba sai wannan ranar. Sai a wannan ranar ne ya shigo ya zauna. Yace kuma wahayi ya dakata tsawon wata guda mala'ika Jibrilu bai zo da sabon wahayi ba. Ballantana a yanke hukunci a wanke ni zanto an gane cewa ba ni da laifi. Yace to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zauna fata shahada yayi kalmar shahada ya bude maganarsa da shaidawa cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah. Sannan ya ce amma ba'du ya ce ya Aisha abinda ya zo min na labarin ki ya zo min wato na samu labarin abinda ake faɗa game da ke tun da abin ya faru ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai yi mata maganar ba bai zauna ma inda take ba ballantana ya zauna ya ce gashi-gashi-ga abinda ya ji abinda ya dame shi ya dame shi kuma bai taba gaskatawa a ransa cewa abinda aka faɗa akan ta gaskiya bane sai dai shi annabin Allah ne baya motsawa nan da can sai da wahayi yana jiran Allah subhanahu wataala ya saukar da lamarin sa game da ita. Amma shi a zuciyarsa yana da kyakkyawan yaqinin cewa irin tarbiyyar da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta samu a gidansu da kuma tarbiyyar da ta samu a wajensa kuma yadda ya fahimce ta mai tsoron Allah ce ba za ta yi haka ba. To amma yana jiran Allah subhanahu wataala ya saukar da al'amari daga sama inda za a yi masa bayanin halin da ake ciki a wanke ta daga wannan zargi wankewa ta har abada. To gashi wata guda ana cikin irin wannan mawuyacin hali duk Madina ta yi makikirin babu wani musulmi mai san Allah da manzansa da yake cikin kwanciyar hankali kowa hankalinsa a tashe kowa yana cikin bakin ciki domin a samar da darasi babba a cikin wannan al'amari wanda shine darasin da muka samu daga wannan kissa kamar yadda za mu yi bayaninsa. Zalla ya ce da ita ya Aisha fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza na samu labari game da ke ana zarginki da aikata kaza da kaza da kaza fa in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah inde ba ki da laifi to Allah zai wanke ki inde ba ki da laifi to Allah zai wanke ki wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilai idan kuma kin san kin yi laifin nan to ki nemi gafarar Allah ki tuba zuwa gare shi fa innal abda idha atarafa bi dhanbin thumma taba taba Allah alai min bawa idan yayi laifi yayi laifi sannan ya tuba to Allah yana karbar tuban sa abinda maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga wa Aisha kenan ce in dai baki da laifi to Allah zai wanke ki idan kuma kin san kin yi laifi to ki nemi gafarar Allah ki tuba zuwa gare shi domin idan bawaye wa Allah laifi sannan ya nemi gafarar sa yadda yayi laifi ya nemi gafara ya tuba to Allah zai karbi tuban sa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama maganar sa Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce daga lokacin sai ido na ya kafe karab da dai da ganin hawaye ko daya taje wannan magana daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah in dai baki da laifi Allah zai wanke ki wannan magana sai ta kwantar mata da hankali taje wannan magana daga bakin wanda baya fadar ƙarya in ya fada ta zauna in dai baki da laifi Allah zai wanke ki tace daga lokacin sai hawayen da yake zuba a ido na nemi dugo ɗaya na rasa duk gaba ɗaya ido na ya bushe ba a uhissu minhu qataratan ko dugo ɗaya bana ji na hawaye a ido na daga lokacin sai ta samu ƙarfin hali kuma yarinya ce yar kankanwa a lokacin kamar yadda muka yi ta faɗa shekarar ta ba ci 15 ba amma kuma tana da hankali tana da hankali ba kaɗan ba saboda haka sai ta ce wa mahaifinta sayyidina Abubakar ajib anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke ka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama amsar maganar sa a madadina ta ce mahaifinta ka ba shi ansa a madadina sayyidina Abubakar ya ce والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ني بن سن مي زان غيا مسا با مسا ابين دا زان غيا مسا با سي عائشه تساكي تشو مهيفيتها ام رومان تو كي انسا ا مددينا كي انسا وا مايكي صلى الله عليه وسلم ا مددينا سي ايتا ما تشي والله ما ادري ما اقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ني ما بن سن مي زان غيا مسا با san abinda zan faɗa masa ba Aisha ta ce wa ana jariyatun hadithatus sinni la aqra'u kathiran min alquran ce ina lokacin ina yar yarinya kankanuwa ban haddace alqurani da yawa ba shi ban haddace alqurani da yawa ba sai ta ce cewa inni wallahi laqad araftu annakum sami'tum bihadha hatta istaqarra fi nufusikum wa saddaqtum bihi Aisha ta ce wallahi na san cewa kun ji wannan labari ana ta yawo da shi ana ta faɗa har ya samu gurbin zama a cikin zukatanku ko ga gaskata da abin da ake faɗa abin da ya sa ta faɗa haka ganin babu wani wanda ya wanke ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce mata ke wankakkiya ce ba ki da laifi ba kuma ya sa a kamo waɗanda suka yi mata ƙazafin ya musu hukunci ba bai yi ba to ballantana kuma sauran sahabbai waɗanda ba sa wucewa su yi gaban kansu sai abinda suka ga Allah da manzansa sun yi Allah ya musu wannan tarbiyyar ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasuli tunda manzan Allah bai ce komai a kai ba bai fito ya yi shela ya wanke da na Aisha ba ya kamo mutanen da ya musu hukunci to babu kuma wanda zai yi ƙarfin hali ya ce shi zai fito ya yi hukunci akan wannan lamari balantana sayyidina Abubakar wanda kafar manzo Allah kafarsa inda annabi ya sa kafarsa ne yake sa kafarsa duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi yana kansa duk abinda bai ce ba baya yi saboda haka ta ga cewa kowa ya ja bakinsa ya yi gum ana ta kallanta tana ta kuke-kuke ba dare ba rana sai take cewa to ni ina fahimtar cewa lalle labarin nan da yake yawo ya samu gurbin zama a zukatanku kuma kun gaskata da abin da ake faɗa fa in qultu lakum inni bari'a wallahu ya'lamu anni bari'a la tusaddiquni bidhalika idan na fito na ce muku ban yi ba ba ni da laifi kuma Allah ya san ba ni da laifin ba za ku gaskata ni ba saboda ni ake tuhuma wanda ake tuhuma ba zai zama shaida ga kansa ba an zo ka gaban alƙari a ce ina shaidar ka kace ni ne shaidar kaina da kaina ka san ba zai yiwu ba saboda haka ta ce idan ni na san ban yi laifi ba kuma Allah ya san ban yi laifi ba amma in na ce muku ban yi laifi ba ba za ku gaskata ni ba wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiqunani amma idan na fito na yi ikirari na ce na yi Allah ya san kuma ban yi ba ku kuma yadda za ku yi saboda me saboda al-i'tirafu al-iqraru sayyidu al-adilla duk sanda ake tuhumar mutum da laifi ya fito gaban jama'a ya ce ya yi to ai shikenan magana ta kare babu ganawar shaidu ko wasu wata magana kuma daban tunda har ya fito da hankalinsa ya fito ba wai yana hauka ba ko tilasta shi ko wani abu ya ce shi ya yi laifin nan shikenan za a gaskata shi saboda haka ta ce kuma in na fito na ce na yi Allah kuma ya san ban yi ba ko kuma za ku gaskata ni sai ta ce wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan illa kama qala abu yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun ta ce ni na rantse da Allah ba wani misalin da zan iya samu na tsakanina da ku sai abinda baban yusufu ya faɗa lokacin ta ce sai ta manta ma da sunan yaqubu din yaqub sunan annabi baban annabi yusuf sai ta manta sunan saboda tana cikin wani yanayi sai ta ce baban yusufu maganar da ya faɗa cewa fa sabrun jamil abinda zan yi shine haƙuri mai kyau haƙuri na gari wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako game da abin da kuke sifantawa wannan shi tace ansar da ta bayar bayan ta nemi sayyidina Abubakar mahaifinta ya bada ansa ya ce bai da abin faɗa mahaifiyarta ta ce ba ta da abin faɗa to kun ji ita abin da ta faɗa wannan magana idan ba dan ta ce muku ita yarinya ce kankanuwa ba sai ya ce wannan maganar babban mace ce magarar wata wata malama ce babba da ta yi shekaru take cewa to daga lokacin kawai sai na juya akwai shimfiɗar da take kwance a kai sai ta koma ta kwanta sai ta kyale su Aisha ta ci gaba da cewa wallahi a lokacin na san ba ni da laifi kuma na san cewa Allah subhanahu wata'ala zai yi wanke ni zai saukar zai samar da hanyar da za ta wanke ni sai dai ta ce wallahi na rantse da Allah ba na zaton cewa a kaina ni Allah zai saukar da wahayi a rika karantawa saboda ni take cewa wala sha'ani kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi amrin yutla fi amrin yutla wala sha'ani kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi amrin yutla take cewa wallahi ni a jinda nake ji na nayi tsararo a ce Allah subhanahu wata'ala yayi magana ya saukar da alqur'ani a kaina a ci gaba da karanta ayoyin saboda ni duba wannan tawalu duk irin matsayin da take da shi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba bata dauki kanta komai ba ita wallahi ta san Allah zai wanke ta amma bata taba kawo a ranta cewa wai ayoyi ne za a saukar Allah ya yi magana a kanta ayoyin da za a rika karanta su alƙiyama ta tashi ba ta taɓa kawo wannan ba me take zato ta ce walakin ni kuntu arju an yara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm ru'ya yubarri'u Allah biha abinda nake sa tsammani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci Allah ya nuna masa mafarki a mafarki ya gane cewa ba ni da laifi ita duk tsammanin ta kenan amma bata taba kawowa akan cita wai Allah zai aiko malaika daga jibril da jibrilu min fawqi sab'i samawat da zancen sa wanda za a sa a alqur'ani ana karanta saboda ita ba ta taba kawo wannan aranta ba fa wallahi ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam majlisahu ولا خرج من اهل البيت احد حتى انزل الله عز وجل على نبيه
الله اكبر
take cha wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar wannan majalisar ba inda yake zaune kuma ba ɗaya da yake zaune a wannan gidan da ya fita daga inda yake kowa yana halarce waɗannan mutane da aka ambata ita da wannan mata da ta shigo da mahaifinta a sayyidina abubakar da mahaifiyarta ummu ruman ga kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zaune to duk suna zaune a gurin ita kuma ta koma ta kwanta bayan abinda ta faɗa ta ce to annabi bai bar wannan guri ba sai gashi Allah ya saukar masa da wahayi fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu min al-buraha irin gumin da yake saukan masa kamar mai zazzabi idan za a yi masa wahayi sai gashi ya kama sa ana tsaka da sanyi lokacin sanyi wannan abin yake faruwa ana tsaka da sanyi amma sai suka ga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta gumi yana ta gumi yana ta gumi tace gumi haka yake rika zuba a jikin sa yanta haddaru minhu mithlul jubal kamar lu'lu'u haka yake fado gumi sai yake min al'aratu fil yawmi shat ana tsaka da sanyi amma yana ta gumi min thiqalil qawli alladhi unzila alayhi saboda nauyin wahayin da aka yi masa dama haka ubangiji subhanahu wataala yake masa wahayi inna sanulqi alayka qawlan thaqila bace za mu saukar maka da magana mai nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam in ana masa wahayi to haka wahayi yake zuwa masa da nauyi tarana Anas ibn Malik yake cewa yana zaune kafar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kan cinyar sa sai aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi Anas ya ce sai na ji kamar kashina ya tsage saboda nauyi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karbar wahayi falamma surriya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhak yayin da aka kwarenge bayan an gama yi masa wahayi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dariya lalle wahayi ya sauka da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fatan ya ji da wanke masa masoyiyarsa sai gashi yana dariya tace farkon kalma da ya furta a lokacin shine sai ya ce abshiri ya Aisha albishirinki ya Aisha albishirinki ya Aisha amma Allahu faqad barraki Allah ya wanke ki a lokacin sai ta ƙara jin wani ƙarfi ya zo mata san mutumin da yake cikin matsala kuma matsalan nan ta zo ta kau to wani ƙarfi zai ji na musamman wanda kamar bai taɓa jin irinsa ba dadda duk ta bi ta zabge banda kuka ba abin da take ba za ka kawo maganar cin abinci ba daman kuma daga rashin lafiyar ta tashi rashin lafiyarsa ta ƙaru sai annabi ya ce abshiri ya Aisha amma Allah faqad barraki Allah dai ya wanke ki sai mahaifiyarta ummu ruman ta ce to Aisha sai ki tashi idan ki gaishe da manzo Allah ki masa godiya sai wata shagoba ta zo mata ta ce wala ahmadu illa Allah ba wanda zan gode wa sai Allah to wannan magana ce ta shagoba kamar yaro ne yana tabin mahaifiyarsa ta bashi abu yayi kukan yayi tirjiyar yayi haure-hauren yayi duk abin da zai yi har ya gaji sai ta ce zo ka karba to shi kuma a lokacin wata shagoba sai yana jan shi yana fiffisgewa wai shi yayi fishi to kuma ba wani fishi bane shagoba ce haka Ibn al-Jawzi ya ce wannan shagwaba ce ta masoyi ga masoyiyarsa kuma tana da tabbacin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fushi da ita ba ya san irin abin da ta shiga ciki shi ma kuma ya shiga cikin wannan tace ni ba zan gode masa ba Allah zan godewa domin shi ne ya wanke ni ma'ana duk zaman nan da aka yi tsawon mota daya ai ba wanda ya wanke ni sai ce sahu wallazi anzala bara'ati shi ya wanke ni shi ne tace sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum tace 10 ayatin ayoyi 20 ayoyi 10 wato zuwa ayata 21 فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي الله يسوكر دا ودنن آيوين دان سزنتو براءتا واتو سزنتو سموانكيني دا غزرقين دا منافقين سكا قوزا كريين دا سكا يادا اگر مدينة عائشة تتقب دا بحدن لابارن تتشي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وكان ينفق على مصطح dan ba a manta ba a cikin labarin akwai ummu mistah wacce daga bakinta ne da Aisha ta fara jin labarin abin da yake faruwa kuma danta mistahu yana daga cikin waɗanda suka rika yada labarin suna duk inda suka zauna a majalisa suna cewa kun ji labarin da ake ta faɗa kaza 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 to mistahu din nan kamar yadda muka ce yana dangantaka da sayyidina Abubakar kaga yana dangantaka da nana Aisha saboda kakarsa khala take wato inna take ga sayyidina Abubakar kakarsa inna sayyidina Abubakar ce saboda kaga yana dangantaka da sayyidina Abubakar to sayyidina Abubakar kuma shi yake daukar nauyin cin sa da shan sa da abin nan da ake ba shi yake rike da gidansa ba sayyidina Abubakar shi yake aika masa abincin da zai ci da iyalansa sai kuma gashi yanzu wani abu ya zo ya faru akan yar sayyidina Abubakar kuma matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai kuma gashi ya same shi cikin waɗanda maimakon ya zanto shi dan uwa ne da makusanci wanda zai rika bawa kariya ga yar uwarsa sai ya zanto cikin waɗanda suka rika yada labarin to sayyidina Abubakar sai ya fishi yace wallahi la unfiqu alaihi shay'an abadan ba'da alladhi qala li Aisha wallahi bayan wannan abin da yayi Aisha bazan ƙara kashe masa kokobo ba zan ƙara bashi kuɗi na bazan ƙara bashi abinci na ba yayi rantsuwa nan take sai Allah ya kuma saukar da aya ta 22 wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan ayar cewa masu hali da wadata kada su yi rantsuwar kin bayar da abin da Allah ya hore musu ga makusanta da mabukata da waɗanda suka yi hijira saboda Allah kasirantsuwar kin ba su abin da yake Allah ya ba su wal ya'fu su yi musu afuwa wal yasfahu su kauda kai su manta da abin da ya wuce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba ku san Allah ya gafarta muku ne kuna san Allah ya gafarta muku to ku gafarta wa kuma waɗanda suka yi muku laifi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai daga nan sai sayyidina Abubakar ce wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li ima ina san Allah ya gafarta mun faraja ila mistahin nafaqa sai ya koma ya ci gaba da bashi abin da ya saba bashi na abinci allati kana yunfiqu alaihi ci gaba da bashi wa qala la anzi'uha minhu abadan ce har abada kuma zan dakatar da bashi ba to wannan ita ce kissar da nana Aisha ta bayar Aisha ta ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'ala zainab bint jahsh zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka faɗa a baya cewa Zainab bintu Jahsh ita ce cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta fi gasa da sayyidatuna Aisha tana alfahari da cewa ita daga sama Allah ya daura aurenta kuma ita ma ba Qurayshiya ce cikakkiya saboda haka ita ce suke tsama da sayyidatuna da Aisha na zaman gidan miji to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ita Zainab yace mai ta sani game da Aisha, mai take mai za ta fada game da ita, tace ya Rasulullahi ahmi sam'i wa basari wallahi ma alimtu illa khairan. Tace ya Rasulullah na kare ji na da gani na, na tsare ji na da gani na, bazan ji abinda ba ni da tabbas a kansa ba, bazan faɗi abinda ba ni da tabbas a kansa ba. Ya ta rantsi da Allah, tace ni ban da alkhairi ban san komai game da nan Aisha. Allah ya tsare ta, ya kare ta, wannan kishin bai kwashe ta ba, duk da ƴar uwarta Hamnatu tana cikin waɗanda suka karɓi yaɗa labarin, ita kuma tana ganin kamar tana taimakawa ƴar uwarta ne kishi. Abin ya rutsa da ita, amma ita sai ta ce wallahi bata je ba bata gani ba, abinda ta sani shine alkhairi game da nana Aisha. Aisha ta ce wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam fa asama wallahu bil wara'i. Ita ce wacce take wato gasa da ni, take kafada da kafada da ni cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma saboda tsantseni da take da shi Allah sai ya kare ta. Wa tafiqat ukhtaha Hamnatu bintu Jahsh tuharibu laha, amma ƴar uwarta Hamnatu sai ta fita na mata yaki, fa halakat fi man halaka, ta halaka cikin waɗanda suka halaka. Da cewa an mata haddi, kamar yadda zamu yi bayani a wannan abu ya zo ya wuce. Zuhri ya ce fa hadha man taha ilayhi ilaina min amri haula'i rahat, wannan shine ƙarshen abinda muka samu na labarin abinda ya faru na waɗannan mutane da Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum, waɗanda suka zo da wannan ƙagen da wannan ƙagaggiyar ƙaryar, Allah ya ce jama'a ne daga cikin ku. Wannan ita ce ruwayar ahlus sunna, ita ce ruwaya da ta zo a cikin sahihaini, sauran ruwaya da sauran littattafan sunna kamar da Zuhri ya ruwaito ta, ita ce kuma sahihiyar ruwaya wacce take nuna matsayin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, take nuna mana tsarkinta, take nuna mana bara'atta, cewa ita mace ce wankakkiya, ta kuɓuta daga abinda aka danganta mata na ƙagaggiyar ƙarya, kuma wannan take nuna matsayinta a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, bal matsayinta a gurin Allah subhanahu wata'ala. Sai dai wannan babban matsayi da Allah subhanahu wata'ala ya ba wa nana Aisha, har ake karanta waɗannan ayoyi a cikin Alƙur'ani, kuma ba za a daina karanta su ba har Allah subhanahu wata'ala ya ɗauke wannan Alƙur'ani daga bayan ƙasa. Kuma a ciki Allah subhanahu wata'ala ya wanke nana Aisha, ya ja kunnen duka wani wanda ya ba da gudunmawa wajen yaɗa wannan labarin. Kuma Allah ya faɗi babban narko da ba a taɓa faɗa irinsa ba ga waɗanda suka ƙagi ƙarya irin wannan, suka dangantawa mace mai tsarki kamar nana Aisha radiyallahu ta'ala anha. Wannan matsayi babba da ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha ta samu bai yi wa mabiya addinin Shi'a daɗi ba, bai musu daɗi ba. Saboda haka sai suka tafi suna inkarin wannan kissa, cewa duk ƙarya ne ma, ba haka ba ta faru ba. Suka ce ita wasu, sai suka ce wannan ayoyi sun sauka ne don su wanke Mariyatul Qibtiyya. Mariyatul Qibtiyya ake wankewa daga wannan daga ƙaryan yadda aka yi mata. Kuma wane ne ya mata ƙagen? Suka ce Aisha. Haka sun juya labarin. Ita da aka yi wa ƙage, su mai da ita ce ta yi ƙagen. Duk da cewa fa ga shi ayar fa ɓaro-ɓaro. Cewa ta innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Sai ta ce wallazi tawalla kibarahu minkum, wallazi mace ce ko namiji ne?
Namiji.
To ba su ce Aisha ce? Suka ce wai Aisha ita radiyallahu ta'ala anha ita ce ta yi wa Mariyatul Qibtiyya ƙagi. Allah ya saukar da wannan ayar ya wanke ta. Daga cikin waɗanda suka yi shakkar waɗannan cikin malaman Shi'a. Akwai wani da ake kira Ja'far ibn Murtada al-Husaini al-Amili, mutumin Lebanon ne, har littafi ya rubuta musamman don gurungum ya yi littafi saboda ya tabbatar da cewa labarin da muka karanta dinan ƙarya ne, ya kawo wancan labari na cewa Aishar ita ce mai ƙagen, ba ita aka yi ba. Ya rubuta littafi su kutum da guda, ya sa masa suna Hadithul Ifki. Saboda kai ƙaryata wannan ruwaya. Daga cikinsu akwai wani da ake ce masa Hashim Ma'ruf Al-Hasadi, shi ma haka ya zo ya yi littafi Siratul A'immati Litsnai Ashar, sirar limamansu goma sha biyu, a ciki shi ma ya ƙaryata wannan labarin. Tare da cewa wasu manya daga cikin malaman Shi'a sun tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha, wasu daga cikin limamansu sun tabbatar da cewa Allah ya wanke ta, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma waɗanda suka yi mata ƙazafi bulala, har ma suna kafa hujja da wannan hadisin da Az-Zuhri ya karwaito daga malamansa, daga Nana Aisha, akan cewa daman akwai kullalliyar kiyayya tsakanin Sayyidina Ali da Nana Aisha tun da can, in a can baya idan ba a tumanta ba, inda Annabi yake tambaye Sayyidina Ali shawara, yake cewa Allah bai matsa maka ba, kuma mata suna nan da yawa. Suka ce suna ɗauko wannan gabar, sai saboda haka ko can daman ba sa ga miciji. To saboda daga cikin malaman Shi'a da suka tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha akwai Al-Mufid Muhammad ibn Muhammad al-Nu'man al-Ukburi, ɗaya ne daga cikin manyan malamansu, ɗaya ne daga cikin manyan malamansu, ya rasu shekara 413 bayan hijira. Shi ne wanda yake cewa ma akwai wato wasiƙa da suka riƙa yi tsakaninsa da mahadinsa da yake ɓoye, yana rubuta masa wasiƙa, shi ma yana rubuta masa wasiƙa. Kaga kenan ba ƙaramin mutum bane a cikin tafiyar. To yana da littafi Al-Jabal ko An-Nusratu fi Harbil Basra, An-Nusra fi Harbil Basra, wanda an buga shi a Qum a shafi 219, a ciki ya tabbatar da wannan. Akwai At-Tusi wanda suke yi wa kirari da Sheikh Al-Ta'ifa. Sheikh Al-Ta'ifa shi Al-Mufid din ce ya rubuce da yawa, ya rubuta littafai sun fi 200 da akan Shi'a, kan addinin Shi'a. Akwai At-Tusi wanda suke yi wa laƙabi da Sheikh Al-Ta'ifa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan At-Tufi, wanda ya rasu shekara 460 ƙarni na 5, yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta littafai biyu cikin manya-manyan littafan da suka fi kowane littafi daraja a addinin Shi'a. Shi ne mai littafin Tahzibul Ahkam da littafin Al-Istibsar, littafai guda huɗu wanda su ne kamar Al-Kutubus Sitta a wajenmu. Muna da Al-Kutubus Sitta da muke ji da su, Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah. To su ma akwai littafai guda huɗu a gurinsu babu yasu, suna ganin addinin Shi'a kusan duk ya tattara a cikinsu. Akwai littafin Al-Kafi na Al-Kulaini da shi wannan malami yana littafai biyu, Tahdhibul Ahkam, yana da kuma Al-Istibsar, sana da littafin Man La Yahduruhu Al-Faqih. Wannan littafai guda huɗu su ne umda a cikinsu. To shi kansa Tusi a cikin littafin sa Talkhis Ash-Shafi, wanda shi kuma a shafi na 468, shi ma ya tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha. Haka nan At-Tusturi Hasan ibn Asadallah ibn Isma'il al-Kadhimi, wanda ya rasu shekara ta 1298, shi ma yana da wani littafi As-Sawarim al-Muhriqa fi Naqd As-Sawa'iq al-Muhriqa, shi ma a ciki ya tabbatar da wannan littafin nashi an buga shi a Iran shekara ta 1363 hijiriya, wato wajen 1943. Sunan littafin da littafin sa Ihqaqul Haqq, shi ma wanda aka buga a Najf, shi ma a shafi na 284. Haka nan Shirazi Sadruddin Ali Khan, shi ma ɗaya daga cikin malamansu ne, yana da littafi Ad-Darajatur Rafi'a fi Tabaqati Shi'a, wanda shi ma an buga shi a qum shi ma ya tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha shafi na 25 Al-Musawi Abdul Hussein littafi al-muraja'at yana da littafi al-fusul al-muhimma shafi na 156 shi ma ya tabbatar da haka bal ma ibnu abi al-hadid mai littafin sharh nahj al-balagha sunan shi Abdul Hamid ibn Hibatullah ɗaya ne daga cikin manyan malaman Mu'tazila kuma yana da wato matsayi sosai a gurin Ibn al-Alqami wannan wato mugun wazirin da aka hada baki da shi da Shi'a aka cinye kasar musulmi aka bawa Tatar dama suka auka wa kasar musulmi suka cinye Bagadaza a shekara 1956 shekarar da ya rasu shi Ibn Abi al-Hadid to ko shi kansa ya tabbatar da bara'ar Aisha radiyallahu ta'ala anha yana cewa wannan al'amari ne ma mutawatiri abu ne da yazo da labari ne da yazo da ganganku kuma yace ma'lumun ne fi dini bid-darura dole ne kowa ya san da wannan labarin kuma duk wanda ya inkarin sa ya inkarin daruri kamar kai inkarin sallah da azumi da zakka ne haka yake cewa bal ma yayi nassi a cikin littafin sa sharh nahj al-balagha mujalladi na 9 shafi na 119 a shafi na 191 yake cewa wa quzifat Aisha fi ayyami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami ce an yi wa Aisha qazafi a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama tare da Safwan ibn al-Mu'attal as-Sulami yace wal qissatu mashhura qissa ce shahararriya fa anzala Allahu bara'ataha fi Qur'anin yutla wa yunqalu Allah ya saukar da kubutatta daga wannan kagen da aka yi mata a alqur'ani da ake karanta shi kuma ake nakaltar sa wajuli da qazifuha al-hadda kuma aka yi wato aka yi haddi ga waɗanda suka yi mata kasafi abin mamaki wajen ƙaryata wannan kissa da wasu daga cikin mabiya addinin Shi'a suka yi ba dan komai ba saboda kada su tabbatar da falala ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma saboda su ci gaba da zarginta da abinda Allah ya wanke ta sai suka dogara da ruwayar da bata inganta ba a cikin littattafan malaman sunna suka ruwaito dukkan wani abinda aka ruwaito amma suka yi bayani wanda ya inganta wanda bai inganta ba a dauki wanda ya inganta a jefar da wanda bai inganta ba to akwai ruwayar da ta zo a cikin wasu daga cikin littattafan sunna wanda malaman sunna suka ce bata inganta ba sai suka dauke ta dan su rushe wacce ta inganta ga wanda malaman sunna suka inganta sai suka dauko wanda malaman sunna basu inganta ba dan su rushe wacce malaman sunna suka inganta wanda wannan shine daman da'abin su in kaga sun shiga littafan sunna so suke su dauko wata shubha sai to kuma gashi kun ruwaito kaza 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 koda kuwa malaman sunnan sun yi bayanin cewa ruwaya bata inganta ba koda akwai wata ruwaya daga cikin littafan sunna wacce take nuna cewa ga gaskiyar yadda take to sai su rufe ido su dauko wanda bata inganta ba wanda insha Allah a karatunmu na gobe za mu ambaci kissar kamar yadda ta zo cikin musaddarar hakim wanda ake cewa ita ce a ciki aka gane cewa da Aisha ita ce ta yi kage kuma mariyatul qibtiyya aka yi wa kagen kuma ita ce aya ta sauka tana wankewa za mu ji wacce ruwaya ce kuma za mu ji dalilin su na yin wannan kage da irin kare-karen da suka kawo insha Allah a karatunmu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada da kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh